This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Tare da sallama a gare ku, Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa ke muku maraba lale da kamo mu a daidai wannan lokacin. Yau Talata 15 ga watan Satumba na shekarar 2015. Da farko dai ga kanan labarai.
To shugaban Rasha Vladimir Putin ya kara goyon bayan da kasarsa ke baiwa gwamnatin Siriya. Shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da yaduwar makamashin nukiliya zai ziyarci Tehran, babban birnin kasar Iran, a mako mai zuwa. A karan farko, ƴan sandan kasar Thailand sun alakanta harin bom ɗin da aka kai wajen wani ibada a watan da ya gabata akan wata kabila da ke China.
To Allah ya kyauta. Kwanan nan rahotanni daga Najeriya na nuna cewa ƴan Boko Haram na ajiye makamansu. To ko me ya kamata a yi da su?
Amma wanda suka laifi aka same su, amma sun ba da kansu bai kamata a bar su ba, don akwai hikimomi da yawa na ba da kai. Kaga wani zai ji wuta ne ya zama mar dole ya ba da kai shi.
Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan nada ministocin da ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai yi cikin wannan watan. ‘Yan majalisun yankin arewa maso gabashin Najeriya sun kafa wata kungiya, ko menene dalilin wannan kungiyar?
Wayannan aikin su shine a sake gina wannan yankin, don mun sha wahala sosai, yankin nan ta koma baya ba kadan ba. Duk wanda ya gama idanunsa abinda ya faru a Maiduguri da Suyobe, kasancewa abubuwa sun tabarbare da yawa da Adamawa.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma Halima Jimrau na nan tafa da shirin noma, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kara goyon bayan da dakarun kasarsa ke baiwa Siriya. Yana mai jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da taimakawa dakarun shugaba Bashar al-Assad a yakin da suke yi da ƴan ta'adda. Yayin da yake wani jawabi a taron samar da tsaro a yankin Tajikistan, Putin ya ce shugaba Assad a shirye yake ya aiki da ƴan adawa kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin siyasar kasar, amma dole ne ya fara da kawar da barazanar ƴan ta'adda. Shugaba Assad dai ya jima yana amfani da kalmar ‘yan ta’adda a kan ‘yan tawayen ƙasarsa da ke adawa da mulkinsa, baya ga ƙungiyar ISIS da ta mamaye wasu yankunan ƙasar da dama. Putin har ila yau ya yi watsi da kalaman da wasu ke yi na cewa shigar Rasha cikin rikicin Siriya ya ƙara haifar da kwararar ‘yan gudun hijira. Ya kuma ce da a ce Rasha ba ta sa baki a rikicin ba, da yawan baƙin hauren da ke zuwa nahiyar Turai sun fi haka. Waɗannan kalamai na Putin na zuwa ne kwana guda bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar da cewa Rasha na ƙoƙarin gina wani sansanin soja a Siriya.
A yau Talata, Koriya ta Kudu ta gargaɗi makwabciyarta ta Arewa akan yunƙurin harba roka mai tafiyar dogon zango. Wannan gargaɗin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da hukumomin Pyongyang suka ambata cewa mai yiwuwa su harba tauraron ɗan Adam a lokacin wani muhimmin biki da ya shafi siyasar ƙasar a wata mai zuwa. A cewar Koriya ta Kudu, wannan mataki yunkuri ne na neman tsokana wanda ya keta dokar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya haramta Koriya ta Arewa gudanar da gwajin makamai mai linzami, kamar yadda kakakin shugaban Koriya ta Kudu Mr. Kim ya ce. Sai dai Mr. Kim ya ƙara da cewa har yanzu birnin Seoul bai ga wata alama da ke nuna cewa Pyongyang na shirin ƙaddamar da harba makami ba. Amma a jiya Litinin, jami'an Koriya ta Arewa sun sha alwashin za su ƙaddamar da wannan shirin, wanda suka ce na'urar tauraron ɗan Adam ce da za ta taimaka wajen karantar yanayi.
Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mai kula da shirin makamashin nukiliyan ƙasar Iran ya ce shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da yaduwar makamashin, wato makamashin, zai ziyarci Tehran, babban birnin ƙasar, a mako mai zuwa. Ali Akbar Saleh ya bayyana hakan ne a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ɗin ƙasar bayan ganawa da yi da shugaban hukumar da ke kula da yaduwar makamashin, wato IAEA Nuyuki Amano. Iran da ita ma wadda hukumar ta IAEA sun cimma wata matsaya ta daban a tsakaninsu inda suka shata hanyar da za a bi wajen warware takaddama ko Iran na gina makamashin ne a matsayin makami. Ita dai hukumar ta IAEA ita za ta sa ido akan matsayar da aka cimma a watan Yulin da ya gabata tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya shida domin sassauta shirin nata yayin da aka yi mata tayin cire takunkuman da aka kakaba mata. Iran dai ta jima tana musanta zargin cewa tana gina makamashin ne a matsayin makami, inda ta ce shiri ne da zai taimaka mata wajen gudanar da ayyukan cikin gida kamar samar da wutar lantarki.
Wata kota a ƙasar Kuwait ta yanke wa wasu mutane 7 hukuncin kisa bayan da aka same su da hannu a harin bom ɗin da aka kai a masallacin mabiya aƙida Shi'a a watan Yuni. Harin wanda ya halaka mutane 26 ya kuma raunata wasu su 227. Mutane 29 aka tuhuma kan rawar da suka taka wajen kai wannan harin a masallacin Imam Sadiq a lokacin da ake sallar jama'a. An da yankewa akalla mutane 8 hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 15, yayin da aka sallama 14 saboda ba a same su da laifi ba. Mutanen da su wato mutunan sun hada da 'yan kasar Kuwait guda 7 da 'yan Saudiya guda 5 da 'yan kasar Pakistan guda 13 da kuma wasu Larabawa 13 da ba a san daga inda suka fito ba.
A karan farko 'yan sandan kasar Thailand sun alakanta harin bom din da aka kai wajen wani ibada a watan da ya gabata a kan 'yan kabilar Uyghur marasa rinjaye dake China. Masu bincike sun ce sun yi amanna cewa masu safarar bil'adama zuwa cikin Thailand ne suka kai harin a matsayin ramuwar gayya. A cewar shugaban 'yan sandan kasar Somyot Puphamong, an kai harin ne saboda toshe wata kafa da aka yi na safarar 'yan kabilar Uyghur da ake yi wato zuwa kasashe daban-daban wanda hakan ya shafi harkokinsu. Wata guda kafin harin, kasar ta Thailand ta fitar da fiye da 'yan kabilar Uyghur 100 daga kasar zuwa China, waɗanda suke ikirarin cewa hukumomin Beijing na musguna musu. Matakin da ya sha suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kungiyoyin 'yan kabilar ta Uyghur.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan da wasu mayakan Boko Haram suka fara ajiye makamansu a arewa maso gabashin Najeriya biyo bayan nasarorin da dakarun Najeriya da na gamayyar makwabtan kasashen take samu, abin da ke zakatan 'yan Najeriya shine sai kuma me? Tambayar da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kai na yayi wa wasu jami'ai kenan ga amsar da suka bashi.
Dr. Muhammad Elur Dongel kwararre ne kan sha'anin tsaro da yaki da ta'addanci a Jami'ar Maiduguri.
Inda har suka bada kansu mutane ne ya kamata a san abin da suka sani, don akwai abubuwan da suka sani wanda sun fada za a kama wanda ba za su danniya su bada kansu. Aski ya zo gaban goshi kenan. To gaskiya gara sai an tantance su, kuma wannan tambayan da za a yi musu zai amfani kwarai da gaskiya a sanin su waye ne suke karkashin Boko Haram, su wa suka sa wannan, in ma ba su wasu abun ba wasu abun sun sani kuma zai taimaka a san wasu abubuwan.
Na tambayi kakakin hedkwatar sojin ƙasa na Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka ko menene matsayin rundunar sojin kan 'yan Boko Haram da ke yin saranda.
Mu ba mu da wani matsayi face wanda gwamnatin tarayya ta tsara, wanda kuma kamar yadda ka sani dole ne za a muna da dai jami'an tsaro ƙwararru waɗanda aikin su ne in aka sami irin haka su tallafa kuma su binciki mutanen. Baya ga haka kuma akwai wasu ka'idoji na aiki da za a ci gaba da su. Ai yanzu dai muna karɓar su kuma za a ci gaba da haka.
Masanin tsaro Dr. Muhammad Elnur Dongel ya yi tsokaci dangane da yadda 'yan Boko Haram ke yin saranda ɗaya bayan ɗaya.
Amma wanda suka laifi aka same su bai kamata a bar su ba. In ma sun bada kansu bai kamata a bar su ba. Don akwai hikimomi da yawa na bada kai. Kaga wani zai ji wuta ne ya zama mai dole ya bada kai shi.
Ko a matsayin masana tsaro kuna ganin me yasa suke bada kansu a wannan lokacin yanzu?
To ba mu fita ne gare su. Gaskiyar magana kenan. An fita kuma sojojin da gaskiya suke yi, kuma sojojin kusan sun kewaye su kusan kotu ina da ina. Ai akwai wasu da ba za su bada kansu ba, in ba lalle sai an sami san kashe su ba, kuma dole za su samu wanda za su bada kansu. Kuma wanda su bada kansu za a iya samu su bada information da zai amfana sojojin a sanin me ya sa suka shiga wannan abun mai.
Dr. Muhammad Elnur Dongel, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Masa adawa sai gori zo so shawa cikin dawa filin daga mamman sani karka.
A daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba 'yan Najeriya tabbacin cewa a wannan watan ne zai gabatar da jerin ministocin da za su kasance 'yan majalisar zartarwar gwamnatinsa. Tunda kafafen yada labarai suka fara fito da wasu jerin sunayen da suke hasashen shugaban zai bada, amma wasu sun bayyana irin rukunin da ya kamata shugaba Buhari ya zaba. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
To amma wasu ƴan kungiyar matasa masu goyon bayan Muhammadu Buhari, wato Malam Muhammad Sani Riko da Alhaji Kabiru Bala, suna bayyana min a filin da na yi da su a Abuja cewa lalle rukunin mutanen da Muhammadu Buhari zai dauko a yanzu dai shashi fadi ne kawai wasu ƴan Najeriya ke yi, amma dai tilas su kasance mutane da suka shahara wurin kyamatar cin hanci da rashawa da kuma rikon amana wurin gudanar da ayyukansu na gwamnati ko kuma bangare na kasuwancinsu, kamar yadda Malam Kabiru Bala daya daga cikin shugabannin kungiyar ta matasan Muhammadu Buhari yake bayyana mun.
Furucin da ya fito daga bakin shi ne shi bai fayyace ba ko gogaggun ma'aikatan gwamnati ko jami'o'i, amma abin da ya ce masana masu ilimi wanda za su iya yin aikin da ya dace da abin da yake so ya sanya su. Na farko ya hidi cewa yanayin da kasar nan ta shiga cikin kan yadda za a ceto harkar economy na kasar nan yana son ya samu wanda suka san masana kan wannan bangaren. Sannan kuma ya hidi cewa yana son ya nada wa'anda ya san cewa ba su da wani kashi a gindinsu wanda ko suna a sana aka sanya su cikin wani almundahana ko ba da sanin su ba, saboda kada a yi amfani da wannan damai a kawo wani matsaloli kan abin da yake so ya tahiyar da shi, saboda yana so ya nada mutanen da yake son ya je ya kwanta ya samu kwanciyar hankali ne wanda zai yake da tabbaci kansu wanda ya yarda da su wanda kuma ya san cewa za su yi abin da yake so.
To amma baka duban cewar samun irin wannan rukunin mutane gogaggun ko kwararrun ma'aikata da ba su taba aikin gwamnati ba da ko kuma sun taba aikin gwamnati ba a same su wata matsala ba, kamar babban kalubale ne zai zama wurin zabin da shi Muhammadu Buhari yake kokarin yayi.
To tsakani da Allah a yanayin da da kasar nan take ciki a yau a Najeriya mu ta yau, to wannan fa yana da kamar wuya, saboda shi yanayi irin wannan dukka yadda yake tunani da yadda wani ke tunani sai in ka dauko mutum da ma ka dora shi ne kike gane halin shi na gaskiya.
Shi kuwa Muhammad Sani Riko daga jihar Katsina yana ganin cewa lalle akwai hujja mai karfi yan Najeriya su yadda cewa Muhammadu Buhari zai kawo mutanen da suka cancanta gurin rikon amana su, amma kuma shi ma dole a yi hattara domin kada a kawo waɗansu mutane bisa ga son rai ko kuma ne kusanci da shi.
Muhammadu Buhari kamar yadda yake ikirarin cewa lalle ne mutanen da zai sanya cikin gwamnatin shi a matsayin majalisar shi ta zartarwa, ba dole bane mutane ne wa'anda suka jajirce suka kashe kuɗi a matsayin sana'ar siyasa a aka samu wannan dami. A'a, zai tsaya ne ya duba mutane wa'anda ke da rekod mai kyau a ƙasar nan, an san su sun yi aiki wurare daban-daban da irin yadda suka yi fice a matsayin sana'ar ƙasa da kuma irin gudunmuwa da suka bada na ƙasa ta ci gaba. To wannan babu shakka ya sa 'yan Najeriya da su kansu 'yan siyasa da suke korafe-korafe ya sanya cewa lalle in dai har gyara kake so a gyara kaza, ba wai tilas bane lalle a yi azimin sai an baka matsayi. A'a, wannan in dai har kai mai kishin ƙasar nan ne ko mai son ƙasar nan ta ci gaba ne, don kuma komi ne ne gudunmuwarka a wannan gwamnatin ta ci gaba, lalle ya kamata ka manta da magana a baka matsayi, ko kuma ko kai wane ne ya kamata ka sa ido daga mutanen da za a ba matsayin nan ka in irin mutanen da aka fitin ne. Kada shi kuma shugaban kasa ya zai sa son zuciya bayan ya ce ga irin mutanen da zai tace a sanya su zama su ne a majalisar shi na zartarwa, ya kasance kuma son zuciya ya shigo ciki ko kuma ya sanyo wasu mutane wa'anda ɗan shi bai san rakwadin su wasu 'yan kasar sun sani. To irin wannan ne muka sa ido, lalle ne yadda shugaban kasa ya wannan ikirarin, to mun ma haka za mu gaji ba wajen sa ido, lalle sai mun ga ya zaɓi irin wa'anda mutane.
Umar Faruk Musa, mu da Amurka a Abuja, Najeriya.
Allahu sarki mai rama roƙo nake yi, sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba uwanmu Najeriya mai ba mu nono.
To madalla a gaishe da Umar Faruk, yanzu kuma bari mu nufi arewa maso gabashin Najeriya, inda 'yan majalisun wannan yankin suka kafa wata kungiya wadda za ta duba hanyoyin da za a farfado da wannan yankin wanda 'yan Boko Haram suka tagayyara. Ibrahim Abdulaziz ya hada mana rahoto.
Su dai ƴan majalisun kama daga na majalisar wakilai da kuma na dattawa dukkanin su bakin su yazo daya a wannan fafutuka na ganin an kafa dokar da zata kafa hukumar da zata sa ido wajen farfado da shiyar arewa maso gabashin Najeriya musamman idan aka yi la'akari da irin barnan da kicin Boko Haram ya jawo shiyar da ta kunshi jihohin Bauchi, Gombe, Yobe, Borno, Adamawa da kuma jihar Taraba. Sanata Marafa Bashir Abba dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar mazabar Taraba ta Zakiya yayi ƙarin haske game da wannan yunkurin da suke yi a yanzu.
Wa ai kungiya nan ce kungiya na yan northeast wanda His Excellency Alhaji Danjuma Goje shine shugaban wannan kungiyar ɗan majalisa na tarayya da kuma na dattabai. Dukan mu haɗu wuri ɗaya kuma ƙudurin mu ɗaya, muna so duk abin da muke a majalisar dattabai ya kasance da sanin majalisar wakilai. To don haka idan muka yi haka kaga akwai fahimtar juna. Lokacin ne za mu iya kawo wannan ƙudurin, domin shi akwai shi irin shi a Niger Delta akwai NDDC, to irin shi muke so a yi mana a northeast. A tabbatar jewa kuma wayannan aikin su shine a saki gina wannan yankin, don mun sha wahala sosai. Yankin nan ta koma baya ba kadan ba. Duk wanda ya gama idanunsa abin da yake faru a Maiduguri da su Yobe, kasancewa abubuwa sun tabarbare da yawa da Adamawa. To yanzu haka ana kai mun hada kai kuma insha Allah zamu yi
shi. Ko Mr. Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne dake wakiltar mazabar Madagal da Micika, wanda ma ba dare da kwato su ba daga hannun mayakan Boko Haram, yace tuni tafiya ta nisa a zaren majalisar su, inda ma an soma taba wasu batutuwan da suka shafi wannan yanki.
Da muke magana nan a majalisar tarayya mu doko magana manni na tashi na goye baya har ma an nemi a gyara. Deputy Senate President Ikoko Ramadu da yaje kamfa a Yola, ai IDP din ma su ga masa cewa ba zuwa camp ne solution din ba, ya kamata a je a kauyuka a samu mutane inda gidaje mutane suka kone. So duk abubuwan da ake yi a gaskiya baya isa wurin kankara, yawancin suna tsayawa a gari. Mu dai yanzu zamu tabbatar idan akwai abu na gwamnati zai kawo, dole ne sai kowane kankara ta samu, domin masu wahala nan a kauyuka ne. So sabinda haka zamu tabbata duk abin da za a yi zai shiga har cikin kankara, ba zai tsaya kawai a birni ba.
Bisa ga dukkan alamu da wannan yunkurin na ƴan majalisun ya ma so musamman tagomashi a tsakanin kungiyoyin da ke Najeriya, kamar cibiyar shiga tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Mediation. Abdullahi Jidda Damare da ke zama babban jami'in cibiyar a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya bayyana irin alfanu da wannan yunkuri ke da shi.
Gadojin nan ba a gyara ba, akwai asibitoci da wasu wurare da aka babbata har yanzu ba a gyara ba. Ya kamata a yi hanzari wata dauki kwararren matakai kamar yadda ake cewa a yi Northeast Development Commission, domin ta wannan hanyar ne kawai za a maido da abubuwan da aka rasa na gwamnati a cikin hanzari. Amma in za a bi hanyoyi da aka saba na ministry sauran su, wato in bayan kaliba wannan zai dauki lokaci. Amma in an yi Northeast Development Commission, to dole ne a dauki za su dauki matakai da za a tabbatar cewa an gera wannan wuraren gabaki da cikin karamin lokaci, domin ababe ne wanda suke da muhimmanci a rayuwar ɗan adam.
Koma da menene dai manazata na maganin fa akwai bukatar su ma gwamnatocin waɗannan jihohi da su tashi tsaye ko a samu a farfado da yankin ta fuskacin ayyukan ci gaba, ba wai kawai a tsaya ga tarukan shan shayi ba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:17. Yanzu kuma ga Halima Jumrau da shirin noma.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan kuna nan lahiya. shirin noma tushen arziki ne a ci gaban tattaunawar Haruna Dauda biyu da shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chad na jihar Borno Alhaji Abubakar Gamande Usman. Idan kuna biye da mu a makon jiya, kun ji Alhaji Abubakar Gamande Usman yana hadin cewa noma da kiwo da kamun kihi da ake yi a yankin tafkin Chad suna biya mu gwamnatin tarayyar Najeriya wasu bukatu 14. To amma ita gwamnatin ta Najeriya ta kasa biya ma talakawan yankin abubuwa hudu kacal daga cikin bukatunsu. To ko waɗannan abubuwa ne waɗannan suka gagari gwamnatin Najeriya daga cikin bukatun mazauna yankin tafkin Chad?
Makaranta, ruwa, hanya, wuta, asibiti. Rayuwar ɗan Najeriya da yana daga ciki yana da bukatun ilimi. Wannan lakcadi gaba daya ba ma da wannan. Wannan kowa ya san da wannan ba ma da wannan. Ilimin zamani, ilimin addini duka muna da karancin shi domin me babu makarantu. Lakcadi kuma wuri ne wanda ke da fadin gaske. Wanda dukkan tudun nan da kake gani an garo ka cikul wani gari bai fi mutun 30 ba, wani garin bai fi mutun 100 ba, an zo ya mishi makarantan boko, ai mishi komai da komai. Amma cikin lakcadi ne zaka samu gari yana da mutun 10,000. Dubu biyar ba sa da primary ko kwaya daya
a bangaren Najeriya
idan ka dauka daga Gamboru ka kama Malam Fateri ka dauko Gamborun ka dauko daga Hausari ka kama Malam Fateri bakin iyakun Najeriya shine garin Dan Katsina wannan garuruka idan ka lissafa a wurin muna da kauyuka sama da 220 wanda mutane ne ke zauna a ciki wani kauyen zaka samu mutum 100 wani zaka samu mutum 500 wani zaka samu mutum 1000 akwai garurukan da yake sun kai 10 a cikin lecture nan zaka samu mutum 10,000 a cikin su amma ba tare da suna da makarantan ilimi ko kwaya daya ba ba tare da suna da famfon shan ruwa ko kwaya daya ba ba tare da suna da asibitin da ake ba su magani ko kwaya daya ba ba tare da suna da gidan mai ko da kwaya daya ba shi kan hanya ka bari ko a cikin birni ta zama abin da ta zama gada ko a birni ta zama abin da ta zama wuta ko a birni ta zama abin da ta zama amma waɗannan abubuwan gaba ɗayan su nan ba ma da su gaba ki daya dan in ka lissafa a dinnan Najeriya ba garin da zaka je ka samu gari yana da mutum sama da 10,000 a cikin shi amma kazo ka samu ba sa da famfo ko kwaya daya wanda suke shan ruwa wanda gwamnatin tarayya ta yi musu ko gwamnatin jiha ko gwamnatin local government sai dai a cikin lakcadi idan ka lissafa akwai garukan nan burje a ciki wanda yake ba sa da amfanuwa ta bangaren gwamnati ko kwaya daya kai watun tunane a lakcadin nan da an ce ba ga din Najeriya an san ba ga to amma yanzu haka ba gannin yanzu hakan nan ba gannin idan aka yi ruwan sama tsakiyar bagan ba za ka iya bi da mota sai dai in motan tractor ne ko langurusa ma ba za ka iya shiga wani wurin ba saboda me saboda gwamnati ta komar da mu kamar ba Najeriya muke ba ma da wasu abubuwa ba gannan ka dubi tarihin ta amma tunda muke ba mu taba ganin kelas na mutan nefa ba tunda muke a bagannan
babu wutar lantarki ne ko kuma ba a kawowa
babu ne ma yaushe muka taba samu an dai sa falwaya sama da shekara 10 amma ba taba kyatta wutar nan ko so daya ba a cikin wannan garo kan ko kaga wannan abubuwa ne wanda yake muke da watan bukatuwa akan ayi su amma ba ayi muna ba mu kuma ga irin abubuwan na lissafa muka a can baya wanda muke ma kasa gabaki daya
to kamar kananan hukumomi nawa ne suka kewaye wannan yanki na yankin wannan lecture da kuke wannan sana'a naku
wato lecture nan kananan hukumomi guda 5 ne zuwa 6 sadda aka rarraba su din wasu sun fita tunda amma da su tudu amma sanandare wanda suke yanzu din wanda suke jikin ruwan dai su ne guda 5 idan ka dauko akwai Gala akwai Marte akwai Manguno akwai Kukawa akwai Abdal local government sannan akwai Damasa da tabbi gefen kogi amma guda 5 din nan su ne dai wanda suke fuskantuwar lecture din gabaki dai wannan su ne wanda suke tsamo daga ciki wato tafkin Chadin kuma garurukan su da suke sama ba su kai yawan wanda suke cikin ruwa din ba amma kuma su mahukuntan suna lissafa garurukan da ke sama su ne garuruka domin nan ne zaka zo ka samu makaranta ko da ba a karatu a ciki nan ne zaka samu makaranta ko da jakuna nake kwana a cikin ta amma inda mutanen suke to can kuma zaka samu babu wannan aiki din wannan duk sun sani
na fahimci kamar akwai wasu garuruwa ne akan ruwa haka
garurukan ai duk garurukan yanzu daga nan idan zaka kama misali kace zaka tafi waton baga duk garurukan da kake samu akan hanyar nan wanda suke cikin ruwan island din sun fi yawa kamar da na ga maka ne garuruka a cikin ruwan nan sama da 120 muke da muna da garuruka sama da 120 a cikin ruwa din nan wanda ke garuruka ne masunta ke zaune da manoma da gidajen su da iyalai na aka haife su sama da shekaru 30-40 suna nan a cikin wannan garuruka din garuruka ne sama da neman lissafi daya bayan daya sama da gari 120 suke a cikin wannan ruwan
to kai magana kamar kuna bukatar wasu abubuwa da gwamnati ta gaza yi muku har yanzu kamar kun taba kai ma gwamnati irin wannan kuka naku na bukatu irin wannan bukatun naku
wannan bukatun namu sananne ne domin duk yan siyasar mu duk wanda suka je abin da zasu fara cewa zasu yi mana wannan kenan duk dan siyasan da je kamfe dan ya san muna da wannan kishirwa to abin zai fara bude baki da cewa wannan abin zasu yi mana makaranta zasu kawo mana ruwa zasu kawo mana hanya zasu kawo mana wuta zasu kawo mana asibiti wannan duk dan siyasan da ya tafi sai sun tabbatar zasu yi mana wannan amma har yanzu ba su taba yi ba tukunna ba mu gani ba mu kan gudunmuwar da muke bayarwa ai ba a magana ai duk gudunmuwar da talakan Najeriya ke bayarwa ni ina ganin mu talakokin da muke lecture da mun fi ma ba yarda wato gudunmuwar fiye da kowa ga shanu ga kasuwanci ga noma
da sauran kashin karshe na wannan shirin noma tushen arziki wanda za ku jira na yau da izinin Allah yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin tada a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandu Usman da wakilin mu Haruna Dauda Bi wanda ya tattauna mana da shi da Julius Gresham wanda ta hada mana sauti ni ce taku Halima Jumrawu daga nan birnin Washington DC ke muku hata alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata ku huta lahiya
a gaida Halima Jumrawu yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon farko ta fito ne daga Sanusi London Boy da Maturu kace Allah ya sa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai kasar Faransa ya zama silal samun zaman lafiya a yankunan mu na arewa maso gabashin Najeriya sai ta Usman bin Amfan da Maturu kace assalamu alaikum VOA Hausa ku isa min da jinjina ta ga dakarun sojin Najeriya dake cigaba da mamayar yar ta'adda na Boko Haram ta hanyar samun nasarori wanda har ta kai ga ƴan ta'addan su ma miƙa kawunansu domin halin rashin tabbas da suka tsinci kansu a ciki muna fatan Allah ya ci gaba da baiwa jami'an tsaron Najeriya nasara akan ƴan Boko Haram shi kuwa Ilyasu Muhammadu Tungan Bako cewa yayi mu dai ƴan Najeriya muna yi wa shugaba Muhammadu Buhari fatan alheri a duk inda yake a duniya domin mun san cewa yana kishin talakawan Najeriya baki ɗaya ne Muhammadu Usaini Dangote karasuwa shugaban burin zuciyar matasan jihar Yobe cewa yi sallama VOA Hausa ni dai fata na Allah ya sa ziyarar kwanaki uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake zuwa kasar Faransa ƴan uwana talakawan Najeriya su amfana ya kuma dawo mana gida Najeriya lafiya da ƙashe sai wata tafi daga Muhammadu Gitti a kasar Chadi kace assalamu alaikum VOA Hausa bayan gaisuwa da fatan alkhairi gare ku ku bani dama na yi tsokaci kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai zuwa kasar Faransa wannan ziyara yayi daidai kuma abin yaba wani sosai Allah ya sa kulliya ta kai ga biyan kudin sabulu a ƙarshe ina taya shugaban Najeriya addu'ar Allah ya taimaka akan kyawawan aniyarsa amin summa amin
To kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kara goyon bayan da dakarun kasarsa ke baiwa Syria yana mai jaddada cewa gwamnatin sa za ta ci gaba da taimakawa dakarun shugaba Bashar al-Assad a yakin da suke yi da ƴan ta'adda. Yayin da yake wani jawabi a taron samar da tsaro a yankin Tajikistan, Putin ya ce shugaba Assad a shirye yake yi aiki da ƴan adawa. Kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin siyasar kasar amma dole ne ya fara da kawar da barazanar ƴan ta'adda. A yau Talata Koriya ta Kudu ta gargaɗi makwabciyarta ta Arewa kan yunkurin da take yi na harba roka mai tafiyar dogon zango. Wannan gargaɗi na zuwa ne kwana guda bayan da hukumomin Pyongyang suka ambata cewa mai yiwuwa su harba tauraron ɗan adam a lokacin wani muhimmin biki da ya shafi siyasar kasar a wata mai zuwa. A cewar Koriya ta Kudu wannan mataki yunkuri ne na tsokana. Wanda yake ta dokar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya haramta wa Koriya ta Arewa gudanar da gwajin makami mai linzami kamar yadda kakakin shugaban Koriya ta Kudu Kim Min-sok ya ce. Mai kula da shirin makamashin nukiliyar ƙasar Iran ya ce shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da yaduwar makamin zai ziyarci Tehran babban birnin ƙasar a mako mai zuwa. Ali Akbar Saleh ya bayyana hakan ne a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ɗin ƙasar bayan ganawa da ya yi da shugaban hukumar da ke kula da yaduwar makaman nukiliya ta IAEA wato UK a Manu.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za mu sake dawo muku da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke ganin gwamnati za ta ƙarfafa gwiwar jami'o'i da wasu mutane da ke haɗa magungunan wasu cuta a Najeriya. Yanzu a madadin Mamun Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni da engineer mu Ms. Nashwan, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.